الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر الهي. نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي. ونفعة انس ترفعني بها الى اسماء ابنك ورعايتي. ورفة نور تحصلني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفة الساكرين وفتنة الحث الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مجا ساكي صدوها دكو أولنا مصلى شيني تارا البركة inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu. Yau litinin 25 ga watan uku miladiya 2024 wanda yazo daidai da 15 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1445 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Aran ma ya ja mana aya ta 179 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah yake wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa. Ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun ko kwa samu dama ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Menene kisasi? Abinda ake nufi da kisasi shine idan mutum ya kashe wani shi ma shari'ar musulunci ta ce a kashe shi. Idan mutum ya cire ma wani kunne shari'ar musulunci ta ce a cire masa. Idan mutum ya cire ma wani hanci shari'ar musulunci ta ce shi ma a cire masa. In ya cire ma wani haƙori shari'ar musulunci ta ce shi ma a cire masa. In ya tare ma wani hannu shi ma shari'ar musulunci ta ce a tare masa. Shari'ar musulunci ta ce in ka yanke ma wani ƙafa to kai ma a yanke maka ƙafa. Sai dai shari'ar musulunci ta kalli abun kuma ta bangarori mabambanta ta hanyoyi mabambanta juna. Idan mutumin da yake ido ɗaya yake da shi, ido ɗaya nan da shi yake gani, sai ka cire mai ɗayan idon da yake gani da shi, yanzu ya koma mene? Makaho. Shari'a take za ka biya diya cikakke. Za ka biya diya cikakke. A wurin ba za a ce a tilla ido ɗaya ne, sai dai a biya rabin diya, ai aka ce a'a. Ai ido ɗaya yake da shi, ido ɗayan nan shi ne ran shi yanzu shi. Tunda ka cire masa ido ɗaya to sai dai ka biya cikakkiyar diyya. Kaga wannan ya goge wancan tunanin da wasu ke yi. Ko da haka yake a shari'a din, idan mutum ya cire ma mutum ido ɗaya zai biya rabin diyya naira miliyan 108, to yanzu zaka biya naira miliyan 54 in ka cire ma mutum ido ɗaya, ko ka yanke mai hannu ɗaya, ko ka cire mai ƙafa ɗaya. To wannan mutumin idan ya zamanto kuma ido ɗaya ne yake da shi ba, sai aka ce za ka biya cikakkiyar diya naira miliyan 108, haka za ka biya shi daidai ba ragi ba ƙari. An gano yadda wannan? Haka mutumin yake, haka abin yake. Idan mutumin da ya zamanto ka sare mai hannu ko an sare mai hannu da Hausa, sai mu gyara. Sai ya zamanto a shan ne, ma'ana ɗayan hannun dama baya aiki, da hannu ɗaya yake aiki. Sai kuma aka samu kaddara ta sara ɗayan hannun da yake aiki, aka ce cikakkiyar diyya za ka bayar. Me yasa? Saboda idan aka yi haka aka ce ka biya rabin diyya, to shi ya zama rabin mutum kenan yanzu to tilla cikakken idan da yake gani ta rasa ta raba shi da shi yanzu zaka biya cikakken diya Allah ya tsare Allah ya kare a ayan da sai Allah subhanahu wataala ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun lalle a cikin kisasi na in kai ayi maka ko ka biya diya to akwai rayuwa mutane da yawa ba za su rika zanganci da jifa jefe ba ai kaga Allah ya saka wa iyaye da alheri
amin
shi yasa suna zauna nan wurin da za su hango mutum can wurin jefa tun can ko yaro yana jifa yana wurga dutse magabata za su kyale
na
bura daga nan za ga magabaci ko dattijo ya kwalla ihu to akai wancan yaron da yake jifa kaga dai tazaran inda dattijo yake daga nan zuwa wurin wancan tijo din can daga can kuma gidan hakimi daga nan magabaci zai kwalla ihu cewa kai ku bar wannan wasan jifa saboda mene ya san rigiman da za ta biyo baya in aka samu aka ci amma mu matasa ne yanzu da muke tasowa sai mun ce oho ya rage nashi in ya fasa gidan shi baban shi ne zai biya to wannan ya saba wa karantarwar musulunci babu wannan taimakekeniyar da musulunci ya daura mu a kai yanzu sa kaddarawa sai ya jifa wancan motar sai gidan ya mutu ko ya fashe wa zai biya baban yaran nan yana neman abin da zai biya gilashi ne ko yana neman abin da za a ci abinci a gida ne ashe da ni da kai da muka hana yaran shi wannan jifa jefa mun taimake shi da ni da kai in muka ki hana wannan yaran har ya fasa gilashin ashe mun cuci baban yaran nan shine abin da kaga iyayenmu suna ta karantarwa suna tsawatarwa in an ga mutum yana yin wani abu ba daidai ba ja idan an ga yaro da sanda shi kuma ba filani ba kwacewa ake yi sai duk wanda ya taso a kasar Hausa in an ga yaro da fit da sanda shi ba filani ba za a kwace kace me kake da sanda kai ba filani ba saboda mene wani abu kadan zai iya hada shi da yara sa'o'in sa ya daga ya kwada mu da yaro ya mutu ko ya cire mai ido ko ya nakasa shi so daga kasar Hausa shi ne da an taso da irin wayannan to amma wayannan kyawawan dabi'u da al'adun da aka san mu da shi duka yanzu kowa ya fara janye hannunsa sai dai a zuba ma yaro ido yayi abin da zai yi yayi barna sannan sai ya rika cewa ai kaman mu hana shi kaman mu hana shi muka ce kan mu hana baban yazo ya ce mun sa mu yaran shi ido shari'a musulunci ba abin da ke kira mu zuwa gare shi ba kenan shari'a musulunci tana cewa mar ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi duk wanda ya ga wani abin ki a cikin mu to ya kawar da shi da hannunka fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba za ka iya ba da hannu to ka sa harshen ka kai magana in ba za ka iya ba fa bi qalbihi sai ka ci a zuciyanka wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
الله سبحانه وتعالى يقول كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut an wajabta muku idan ɗaya daga cikin ku yazo mutuwa in taraka khairan in yabar dukiya alwasiyati lilwalidaini walaqrabin yabar wasilci zuwa ga walidaini iyayensa walaqrabin da kuma makusantansa bil ma'rufi bisa kyautatawa haqqan wannan ba kowa zai iya kiyayewa ba haƙƙi ne ga alal muttaqin masu jin tsoron Allah ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya saka wa malaman tafsiri da alheri sun ta kokarin yi ma al'umma bayanin abinda wannan ayan ta kunsa daga cikin abubuwan da suka faɗa cewa wannan ayan ta zo a cikin suratul baqara aya ta 180 ta sauka a gari na madina tilla aya ce ta ahkam cewa tana da hukunce hukunce wannan aya da ka ganta layi biyu ko layi daya naka layi daya ko ko wala layi daya haka ne zamu ce layi biyu da rabi wannan aya tana da hukunce hukunce daidai har 21 wannan aya hukunce hukunce da suke da shi kenan ayan tana magana akan mahimmancin wasulci shine abin da kuke kira da turanci will. Will an gane will ko shine wasulci, ma'ana kai kana da kuɗi zaka rasu, to tunda zaka rasu yanzu kana da tabbaci cewa ba kowa bane a cikin waɗanda suke ɗan uwanka ne suke da gadanka, ba kowa bane. Dan uwa bari na gaya maka, da zaran ka haihu, wannan haihuwar da kai kwara ɗaya namiji ko mace ya hana wasu daga cikin ɗan uwanka samun gadanka. Ballantana a ce a cikin yaran da ka haifa Allah ya azurta ka, ka haifi ɗa namiji, to da yawa daga cikin ɗan uwanka sai dai kallo sai hangi akan dukiyar da ka bari, musamman a ce ka bar ɗa namiji, to ɗan uwanka sai kallo sai hangi akan dukiyarka. Sai kuma abinda ba a rasa ba wanda shari'a yace wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minhu wa qsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, cewa idan aka zo da bangado ya zamanto wayanda ba su da gado saboda ka haihu sun zo. Misali ni zan yi misali da kai na bana sanin misali da kowa, sai na rasu a cikin yara na akwai maza, a cikin yara na akwai mata, wa na sai dai kallo sai hani akan abin da dun na rasu na bari, ko da ko wannan na'ura ce ko a ce wannan agogon na hannuna, sai dai kallo sai hanyi ba za su gani komai ba, saboda wannan yaro namiji ko wayannan yara maza da nake da shi da wayannan yara mata san kasange dukkanin wani ɗan uwana, ya gadan zai zamanto mahaifina in yana da rai zai samu rabon shi, mahaifiyata in tana da rai za ta samu rabonta, matana za a cire mata 1/8 abin da ya rage, sauran abin da ya rage shine za a raba ma wayannan yaran mata da maza da na haifa. ‘Yan uwana kuma sai su min addu’a, Allah ya ji kana, Allah ya gafarta ni, shike. To amma ranar ko lokacin da za a yi rabon gadon, idan ‘yan uwana suka zo a matsayin kallo ko shaidu ko wani abun nan, to babu nevi a ɗauko cokali a cikin shike nan su bi tana daga cikin ‘yan uwan mamaci ga cokali sai a baka cokali. Sai ba kuma na sai ka karɓa ka ce na gode. Akwai gumin kashi ne? Tun da babu gumin ka sai karɓa sharfin da zai karɓa a tun da kai su ne gari ya kamata ba. Sai sai na sharfin mana sai sai ga ce su bi gashi gaban ka kenan. Sai karɓa ka ce to na gode. Sai na mala amina ce ga mala amina. Cha ba shi kudarin da tun da shi ne mani ba shi kudarin. Sai a ba shi. Sai a ƙara wai gaba a ce ina ina liman sai ta ga liman cha ba shi da tabbatar bi. Shikenan amma kuɗi naira 1,000,000 miliyan ɗaya aka sha za a iya ɗauko wani abu a babban su a matsayin ladan gani ido. To yanzu bisa ƙaddarawa sai ya zamanto ina da sanayya cewa waɗannan ‘yan uwan nawa da zan rasu na bar su ba su da gadon komai a cikin dukiyana, to sai shari'a ya ce an ba ka dama ka rubuta will, ka rubuta wasulci. Idan kai wasulci, idan kai wasulci sai ka ce to ɗan uwana wani malam Aminu Alƙasim gidana na Abuja wanda yake Asokoro a bashi tallafi da gado a bashi wannan gida, liman da yake shi ma wana ne a ɗauki gidana da yake America tallafi muna son ya riƙa zuwa yana da awa can, gidana na America a ɗauka a bashi, kawuna ta ga an fara nisa yanzu kawuna wan babana ko ƙanin babana ba shi da gadona, zan iya cewa gona ta da take ƙauye a ɗauka a bashi, duka wayannan abubuwan da kaga mun lissafa da sharadi kar ya wuce 1/3 na dukiyar da na rasu na bari. An gane abin? Idan aka kasa dukiya na gaba ɗaya zuwa gida uku dukkanin wayannan abubuwan da na bar wasulci cewa a raba, to kai ya fita daga 1/3. Me yasa shari'a ta bada wannan dama? Shine a cikin yaran da na nema kuɗin nan da su akwai wanda an sha wahala da shi, da shi aka yi ta gwagwarmayar neman kuɗi, shi nake aikawa da kaya ya je Lagos ya kai, shi nake aikawa ya je da kaya ina ne Kano, shi nake aikawa ya je banki ya karɓo kuɗi, ko shi nake aikawa ya kai kuɗin banki, wani abu ne wanda kusan za ka ce tare aka sha wahalar neman kuɗin. gashi yau in na fadi na mutu wayannan yaran nawa ba lalle bane su dauko naira miliyan 1 ko miliyan 2 ko miliyan 10 sai a bashi tunda da shi ne aka sa wahalan neman wannan kudin to sai shari'a ya bani dama kafin na rasu na iya cewa wannan yaran da shi ne muka sa wahalan neman kudin nan in sha bashi naira miliyan kaza kuma shari'a ce dole za a bashi matakar da shi daga one over creating number hikima na biyu ƴan uwana wanda su ba su da gadon an gani su da ƴan uwana da ba su da gado na sakamakon yara da na haifa su kuma ina da dama da zan iya musu alheri kafin ma mutuwan nan ko da dai wasilcin ana zartarwa ne bayan sai na mutu kaga na riga na faɗa wuyar din kenan yanzu in na rasu ya ci hawo life kuma yau to Allah ya ce mana sai ka shiga ta to mu ci gaba shari'a ta bani dama in taimaki wayannan ƴan uwan nawa ko da su ba magadana bane kai tsaye an sama sha makance su sakamakon wayanda ka haifa da malam yace muhimmancin wasulci a addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo shi a cikin alqur'ani mai girma cewa kutiba alaikumul wasiyya idha hadara ahadakumul maut kaga na ƙara wani abu a wurin idan ka kalli ayar Allah subhanahu wataala ya ce ne kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut to wannan abin da muka ƙara yanzu shine abin kaddarawa da Allah subhanahu wataala ya wajabta din kutiba alaikumul wasiyya Allah ya wajabta muku yin wasulci ko da dai zamu so mu yi magana akan menene matsayin wasulcin a mahanga ta addinin musulunci akwai matsalar network ne da Allah in network din ya tsaya sai mu sai dan waje sai su kalla din kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in tara khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun wajabta muku wasulci idan mutuwa ta zo ma daya daga cikin ku yakin ne ya kare mil malam yace wannan wasulcin ya zo ne a cikin alqur'ani a wuri biyu kawai an gane wannan wasulcin ya zo ne a cikin alqur'ani wuri biyu da wannan ayar da muke karantawa yanzu kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut aya ta 180 a cikin suratul baqara sai kuma aya ta 106 a cikin suratul maida aya ta 106 a cikin suratul mene maida aya ta 106 na suratul maida shine Allah subhanahu wataala yake cewa innal wasiyyata sunani zawa adlin minkum aw akharani wannan kenan ko kuma wancan ayin da Allah subhanahu wataala yake min ba'di wasiyyatin aw dayni ghayr mutaw to wannan sune wurare guda biyu da Allah subhanahu wataala yayi magana akan wasulci abu na gaba Allah subhanahu wataala yayi magana cewa idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo muku kakalle inda Allah subhanahu wataala yayi amfani da kalmar idan mutuwa ta zo ai mutum bai sauraron wani yace idza jaa ajalukum la yastakiruna sa'atan wala yastabiru ai idan mutuwa ta zo ba a jinkirtawa mutum minti daya ko sakan daya sannan Allah ya ce idan lokacin mutuwan ga kuma bai yi ba ba za mu yi gaggawa ba a sai lokacin mutuwa to me ake nufi da idza hadara idan mutuwa ta zo muku sai aka ce a kaga daga nan wurin ne masu yi ma alqur'ani fasaran kama karya fasaran tuka kasu suke faduwa ko tilance idan mutuwa ta zo kuma kai ka san idan mutuwa ta zo ba za a jira ka ba a ce to dauko biro da takarda kai rubutu to me ake nufi idza hadara shine idan ka hango alamun mutuwa sun fara zuwa maka wayannan alamun mutuwan an kasa su hawa na farko aka ce ka fara ganin furfura ya fara fito maka malam Uzaima ya fara dariya ai idan kaga furfura ya fara zuwa maka to wai mai gargadi kenan cewa Huzaifa wannan farin fatan da kake gani ba da bakin gashin nan a jiki to yanzu bakin gashin ya fara komawa fari alaman cewa ka fara kusantar makabarta ke ai duk wanda kaga duk wanda kaga farin gashi ya fito masa a jikin sa to ishara ne kan cewa mutuwa fa ta fara kusantar shi ba ne wa idiya ba wa idiya wa mezuru ayya mada mezuru ya fada tinki yake cewa gashi nan kana ganin furfura ta zo ka ta refreshin da Allah zai hau yau kana cin zini distracting da yawa a furfura alama ne cewa mutuwa ta fara zuwa maka alama cewa da ni da kai mu fara shiryawa a kowane lokaci mutuwa za ta iya zuwa mana domin duk wanda kaga furfura ya zo masa to in tabbatar maka ya ci rabin rayuwar shi idan a rayuwa za ka yi shekara 30 za ka yi shekara 60 ne kaga furfura baya zuwa mutum a shekara 25 sai dai irin yan baiwa din nan ko da ake cewa ko sai ga mutum yaro ne karami amma yana da dan wani dan baiwa gashi ya fara fari a nan wurin amma da wuya kaga furfura ya zuwa mutum yana shekara 25 furfura tana fara zuwa wa mutum daga shekara 30-35 to kuma dama ai an gaya maka cewa ana yin shekara 60 ne ko nawa ko 70 to yanzu ina shekara 30 furfura ta zo min ishara kan cewa mene na kai rabin rayuwa na yanzu saboda haka yanzu me ya rage gangarawa ne kawai gangarawa ne kuma ka tsaya kalla da furfura ta zo maka to tana maka indicator din cewa ba ka kai rabin rayuwanka yanzu abin da ya rage yanzu kana gangarawa ne zuwa makabarta to wannan mutumin da zai yi shekara 60 da zaran ya kai shekara 50 to wannan lahiran ko a kafa ne fa ya kusa kaiwa ko a kafa ake zuwa ya kusa kaiwa shekara 10 nawa ne a cikin rayuwar da yake ko a cikin shekara 60 shekara 10 nawa ne a cikin ta ai ba komai bane ka kai 50 ba saura 10 ya rage a ta kusa kaiwa lahiran kenan sai aka ce to wannan shine abu na farko da yake maka ishara kan cewa to ka kusa mutuwa to daga wannan lokacin idan akwai wani abu wanda kake so kai wasunci da shi daga nan sai ka fara shine zamu karanta wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda yake da wani wasunci da yake so yayi to kar ya kai kwana uku ba tare da ya rubuta ba ma'ana ina da abin da nake so na ba ƴan uwana to kar na wuce kwana uku ina tare da abin a zuciyana ba tare da na rubuta ba sai ka dauko biro takarda sai ka rubuta har format din da ake rubutawa zamu karatu akan shi da yin Allah subhanahu wa ta'ala yadda figure da ake rubutawa zamu karatu akan shi da yin Allah sai ka rubuta cewa ni wana wane kaza 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 na bar na wane nawa wanda muke da alaka da shi ta siga kaza na bashi abu kaza wane wane aboki na ne mun yi karatu tare mun zauna zaman mutunci ba shi da gado na amma cikin wasarci na nace a bashi mota na kaza wane wane shine ya tsaya mun aka bani aure saboda ka floti na nauri kaza nace a bashi kyautatawa da yayi min duka sai ka bubu karin rubuta karin rubuta to abu na farko ke furfura kaga da yawan mu muna daukar ta a matsayin kawai shirme ne da yawa mutane suna daukar furfura a ba sai ka tige ba malam ga wani sai ka tige furfuran nan what mai ake a ga maka wasu ma za su fito kar ka tige ina ka bar shi yau in ka tige kwara daya gobe biyu za su fito in ka tige biyun nan jibi za ka ba guda shida ka sani kallon masu askewa yadda suke yi ba ga General Abdulsalam ba da ya ta kwashewa ya ta kwashewa yana gama kwashewa ya gama service kawai sai ya ga a shi da masu tsoho ne wai duka gaba daya haban shi gaba daya farin gashi ne kawai so ko kana yi yanzu kana tsigewa kana tsige da ka tsige kwara daya yau gobe za ka ga guda uku sun fito cewa ai muna maka gargadi ne an gane wannan samari da suke yin dayin suke wani abin nan duk rabu da su za su sha mamaki Allah ya ce mai abu nabi daga cikin alaman cewa ka kusa mutuwa shine ka duba shekarun da ka kara a rayuwarka ka je gani wani an haife shi a ranar ya mutu wani sai da aka yi suna wani sai da yayi shekara 1 wani sai da yayi shekara 10 wani sai da yayi 30 wani abokinka ne tare kuke rayuwa kukai komai yana shekara 30 35 ya mutu kai yanzu gashi ka kai 40 ka san Allah ba ya ɗaga maka ba ne kuma tunda ga abokin da kunda kun bacci ya raba ku shi yana 35 ya mutu kai yanzu gashi ka kai 40 a ce Allah ya ɗaga maka ba to alaman cewa kai ma ka kusa mutuwa abu na uku shine wanda kowa ya fi sani ya ganshi yanzu gashi bai da lafiya rai kwakwai mutu kwakwai ana mai allura yana wayo Allah ana same na yau yawa wallahi aka ce to ustaz tun da kaga ba ka da lafiyan nan ba baka san ina rayuwa za ta kaya ba wannan rashin lafiyan zai yi fara da ita sai mutuwa mun sha fada akan yini da mutum lafiya a yi yammaci da shi lafiya kai har a yi dare da shi lafiya ya kwanta zuwa safe ya mutu ba za mu taɓa mantawa ba al'ummar nan garin ko Muhammad kwakwa lawan kwakwa ne ba lawan di kwakwa an yini da shi ba ana shigargar ranar da zai rasu na dawo garin nan na manta da wani abu a cikin moto motar haya mai motar ya juya sai da dawo gida na tuna na mun nayi mantuwa a moto na fito zan tafi shine ya gani ina karan moto ya sa ni a cikin motar shi muka kama hanya muka je muka rika wannan mai motar sun dawo daga asibiti cikin garin ranan fa an ganki da yamma an ganki da daddare bayan sallar isha'i ana tare da shi karfe 11 dare ana tare da shi yace zai je yayi aski ku gano abin fa zai je ya aski ya yi askin ya dawo ya kwanta
mun gaisa da shi ma madan sha ɗin daren
nan shi ne muke magana
mun gani gashi mun gaisa da shi
shi ke nan fa
sai ji ana
da asuba shi ke nan
asuba shi ke nan
ya tafi dan Allah da ni da kai muna da tabbaci shi ma ba wai ya kwanta bane rai kwakwai mutu kwakwai ana ƙara mai ruwa a duk ba haka bane a'a ana je tsaye ana je a je a sha magani a ci gaba da harka a yi wannan ai shinke nan ba sai aka ce daga cikin abin da kowa ya fi sani na alamar mutuwa shine ka ji ba ka da lafiya so daga lokacin da ka ji ba ka da lafiya kuma akwai wani wasulci da kake so kai aka ce dan wa kai a ayar Allah subhanahu wataala ya ce in taraka khairan sai Allah ya ce alheri sai ka rasu za ka rasu ka bar alheri to menene alheri a wurin malaman tafsiri suka ce alheri shine dukiya wannan dukiya zai yi kuɗi ne tsaba zai yi a ruda ne kayan property dukiya ko ya ake cewa kayan kadara ko kadara su ne za ka rasu ka bari ba Allah ya faɗa ba wa innahu li rabbil khairi la shadid shi yasa nake fara da wasu kudi wa innahu li rabbil khairi shi dan adam akan san alheri mai ne mai tsanantawa ne wurin neman kuɗi har a can wurin da aka ce khaira wa innahu li rabbil khairi kuɗi ake magana dan adam yana da son kuɗi zai iya daurewa ya ki zuwa sallah dan yana jin wani iri a jikinsa cewa kaman bai da lafiya lafiya amma da yaji an ce za a yi rabon naira 10,000 ko bai da lafiya ne sai ya ci ba sai mun kullu da ko me yasa da wutsu kai amma tunda ibada ne zai ta bai da lafiya zai zauna a masallaci zai zauna a gida ko yana kwanci a gidan asibiti amma wani zai raba zakka kuma akwai sunanka an ce sai an ganka ido da ido za ka ya likita a cire wannan igiyar zan je in dawo ne kuma za ka ga an cire masa ya zo ya karɓa kayansa ya koma amma sallah zai ce ban da lafiya saboda ya hubbil khair sai Allah ya ce in taraka khairan alwasiya in za ka rasu ka bar wani alheri kuɗi ne tsaba ko ko a property ne za ka rasu ka bari aka ce ka yi musulunci malaman musulunci sun kara wa juna ilimi akai cewa wannan sai wanda ake bin shi bashi ne zai yi wasulcin ko kuwa a kowane musulmi ne domin malaman sun ce a ana magwasu daga cikin malamai sun ce ana rubuta wasulci ne ga mutumin da ake bin shi bashi sai in ana binka bashi to shine zaka rubuta wasulci sai ka ce wani yana bi na bashi naira 2000 wacce tana bi na bashi 2000 gidana da kuka gani ina ciki to ba nawa bane ni kadai da ni da maman ku ne muka hada kudi muka siya ba wanda ya taba sanin wannan yanzu ma ina fada ne saboda naga zan mutu kar a zo a cuce ta kar san akwai irin wayannan amintakan nada tsakanin miji da mata da za a hada hannu a sai fili a taru kuma a gina tare ko wani abu makamancin haka irin wannan mu akwai rikitare kita irin wannan da ya faru a Kaduna miji da mata suka hada kudi suka je wuri aka zo wurin ginawa ma aka yi ta haka ba ta kashi aka zo aka gina wannan baban ya rasu da an karo jijiya a gidan take wallahi ta wannan maganar ma ita ba ta sani ba kawai za a raba wannan wurin ne kawai daidai ne ki ce wani wai kin hada kudi da miji wai na to kaga da a ce wannan mutumin lokacin da ya ga sai rasu sai ya tara su duka matan nasa sai ce wannan gidan to ba nawa bane ni kai da ni da uwar gida ne muka hada kudi muka sai filin aka zo ginawa ma muka hada kudi muka taro muka gina rai kunce ana lafiya to yanzu na faɗa wannan karnan mutu ya zaman tori kitarikita ya sauke da wurin so da yawa daga cikin mutane kuma sai su ki faɗa cewa da kudin uwar gida muka hada aka yi wannan ginin aka yi wannan akwai aka sai fili aka gina duk sai a ki faɗa sai an rasu ita wannan matan uwar gida tana tsoron kattace da dukiya na fa a cikin gidan nan ya zama wani rigima sai ga sun yi shiru haka nan za su hakura a danne su a cuce su sai aka ce to dole ne kai mai gida ka rubuta wasulci kai bayani filla filla kuma irin wayannan abubuwan ana so a yi shi a rubuce to ke uwar gida nawa ne zaki bayar na bada naira 2000 to shikenan ka gane ni kuma mai gida na sa naira 2000 kaga ana sani an zo wurin gini nawa ne kika sa a cikin kudin gini ka gane ni kuma na sa kaza a wurin gini ko da irin wannan abin zai taso bayan rasuwa a zuwa na tunanin za a raba a ci fara cire mata haƙƙin ta tukunna sai a ce to kudi kaza ta sa jumlan kudin da aka kashe a wannan filin da gina shi da komai kaza ne saboda ka ta sa kudi percentage kaza ne saboda ka tana da dakuna guda kaza a gidan naka ne wannan sannan za a zo magana da bangaro sai a raba shi a cikin kaza kuma to sai malaman musulunci suke cewa sai wanda ake bi bashi ne zai rubuta wasulci sai wasu malamai suka ce a ba lalle sai wanda ake bin sa bashi bane zai rubuta wasulci kowa da kowa ne in dai akwai abin da zai rubuta zai wanda Manzo sallallahu alaihi wasallam mun faɗa wannan hadisin cewa in dai har kana da wasulci da kake so kai to baya halatta kai kwana biyu zuwa kwana uku ba tare da ka rubuta wannan wasulcin ba Abdullahi bin Umar yana faɗa yana cewa tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan hadisin yace ban taɓa wuce kwana ɗaya ina da wani wasulci ba face sai na rubuta shi tun daga lokacin da manzon Allah yace duk wanda yake da wani sako na will ko na wasulci kar ya yarda ya wuce kwana ɗaya biyu zuwa uku ba tare da ya rubuta ba Abdullahi bin Umar yake cewa duk rana in akwai abin da nake da wasulci to ina rubutawa domin in zamanto na kuta daga wayannan abubuwa mata malaman musulunci suka ce nawa ne zaka iya bari a matsayin wasulci wasu malamai sun ce zaka iya barin dukiyarka gaba daya a matsayin wasi a matsayin wasiya an gane zaka iya bari matukar baka da wanda ka bari misali sai a ce ban taba haihuwa ba kuma ban da mata to zan iya cewa duka kuɗi na gaba daya a kwashe su gaba daya naira miliyan kaza ko gaba daya kenan kuɗin a je a sai makabarta da shi ma'ana a sai fili wanda in mutane sun rasu za a rika birnin mutane a wurin shari'a ya yi ko duka wannan kuɗin nawa a je masallaci kaza a ƙarasa gina shi ko a mai da masallaci kaza ya koma bene ko a je duk wata jami'a da aka sani akwai yara marayu wanda ba su da karfi a biya musu kudin makaranta na shekara kaza da kaza duka ko ba ungwani ma kai kudin naka ba yawa bane zaka yi cewa to a je a bi islamiyyun garin nan ko wace islamiyya ka dauki nauyin marayu guda 100 kudin makarantar su har suwa su gama kika za a zartar da wannan matakar baka bar kowa ba a rayu amma in ka bar kowa aka ce ba za a yarda da wannan an gane wannan to wasu daga cikin magabata su sai suka rika barin 1/5 na dukiyar su kaga manzo Allah ya ce 1/3 su 1/5 wasu suka bar 1/4 kamar misali sayyidina Abubakar ya bar musulcin 1/5 sayyidina Amru ya bar 1/4 a matsayin musulci to amma dai majority malaman musulci sun ce manzo Allah ya ce 1/3 ne 1/3 ne shi ne zaka bari a matsayin dukiyar ka Abu Hanifa ya ce baya halatta mutum yayi wasulci da dukiyarsa gaba daya ya tsaya a wannan haddin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce 1/3 domin idan ka wuce wannan to ka shiga haƙin magana za mu zo mu karatu akan cewa idan mutum ya gan shi gashi a gadan asibiti zai iya kyauta da dukiyarsa wasu malamai suka ce ba zai yi ba sai da kaga zaka mutu zaka illata magada ya wallahi gidana na Abuja aka ce to mun ji ba za a yi ba an gane wannan domin wasu malamai sun kalla a matsayin mugunta ne yanzu yake so ya mai yaran shi baya son su gada wani abu da cikin dukiya wanda za ta zama miji na bulam saboda aka ya fara kyauta da su sai aka ce za a dakatar da shi ba zai yi ba wasu malamai suka ce a'a za a bashi dama ya yi wasulcin matukar ba zai fita daga 1/3 ba su kuma suna da hadisin da suka dogara da shi wanda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba ku dama ku yi kyauta ko ku yi sadaka da 1/3 na dukiyar ku lokacin da kuke ganin za ku yi wasulci kashi ɗaya cikin kashi uku na abin da ka mallaka ka gane yanzu duka kuɗinka da abin da ka mallaka a rayuwarka na duniya har da gulan da ke kanya za a yi kudinta gaba daya idan aka hada aka jumla sai a ce jumla ya tashi 20,000 akwai 30,000 misali bisa kaddarawa sai a ce jumla duka abin da na mallaka a duniya har da hula da agogo da komai da komai in aka buge shi ya zama tsabar kuɗi gaba daya naira 30,000 ne to kashi ɗaya cikin kashi uku 30,000 nawa kenan 10,000 to wannan 10,000 shine 1/3 ɗaya kashi ɗaya cikin kashi uku abin da mutum ya mallaka an gana wannan Allah ya fi mana a ayan har ila yau kaga manzo kaga Allah subhanahu wataala ya ce in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin ya bar wasulci ga iyayensa da kuma makusantansa wannan ayan farko musulunci ke daga baya ayar gado ta zo ta sauka a cikin suratul nisa inda aka yi bayani billahi inna yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa dhalika falahunna kullu ma madat wa in kana wahidan fanahnis wa li abawayhi li kulli wahidin minhum nisfu ma taraka in kana wahid fa in lam yakul lahu walidun warithu abawahu fa li ummihi thuluth in ba'da wasiyatin min sibiha aw dayn ghayra mudaf wasiyatan min Allah to wannan aya ita ce ta biyu wanda muka karanta yanzu ita ce ta biyu da tazo take yin bayani akan gado inheritance ake cewa da turanci ita ce ta biyu to wannan ta farko ne sai a wannan ayan Allah ya ce za ka yi wasulcin ne ga mahaifinka da kuma ƴan uwanka kenan a da in mutum zai rasu sai ya ce to babana ya ɗauki gidana da motana da shanuna ƴan uwana a ba su gida da mashin da nake zuwa da shi gona to sai musulunci ya ce yanzu sabon hukunci ya zo la wasiyata li warithu duk mutumin da yake cikin magadanka to in za ka rasu ba za ka bar masa ba za ka yi wasulci a kan shi ba an gane wannan duk mutumin da yake yana cikin magada ne to in za a rasu ba za a bar masa wasulci ba an gane wannan Allah ya fi mana sai malaman musulunci suka ce to wanda ba shi da magada ba sai aka ce wannan hadisin bai shafe shi ba na cewa zaka yi wasulci cikin kashi A na kashi uku abinda zaka rasu ka bari din an gane wannan Allah ya ce mana akwai wani lokaci da rayuwa take iya canzawa mutum da mutum mawadaci ne lokacin da yake cikin wadatar nasa tunda mun karanta a hadisin baya cewa in kana da abin da kake so kai wasulci da shi ka rubuta kar ya wuce kwana uku ko shikenan yanzu yana da wasulcin da yake so yayi sai ya rubuta yana cikin wadatar sa shi dan cittayi an gane wannan shekarar da ta wuce bara jalin shi kawai da abin da ya mallaka gaba daya naira miliyan 80 ne naira miliyan 80 ne kaga ya kai matsayin da zai iya a shekarar bara ya kai matsayin da zai iya tada trailer guda biyu zuwa uku in ban yi kuskure ba ma za ta iya kaiwa hudu ko last year mai miliyan 80 zai iya tada motar citta trailer uku zuwa hudu killa shekarar bara za ka iya tada trailer ne idan kana da naira miliyan 17-18 haka ne ina yan harkar suke last year haka ne ko masha Allah to a wannan lokacin ka ga wannan bawan Allah shi attajiri ne ko ba haka ba mutumin da ya mai harkar citta da ya mallaki naira miliyan 80 wannan mutumin ba karamin attajiri bane Allah ya kara wa rayuwa albarka
amin
yanzu wannan juyin juya hali da aka tsinci kai akai mota kwara daya da zaka iya tayarwa trailer to fa ana magana sai kana da miliyan 90 zuwa wani abu na sa abin nake magana wanda ke aiwa haka bane dawo kasa ai akwai kudin gyara akwai kudin daukowa daga can ko ba haka ba akwai kudin moto da za a dauka daga nan to kaga wannan mutumin yanzu ya dawo talaka ko bai dawo talaka ba ya dawo talaka mutumin da zai iya tada mota hudu yanzu ya koma mota ɗaya ma sai ya hada da addu'a guda ka ce yana da dama wasulcin da yayi a baya da yake gidan shi na Abuja a ba wani kyauta filin shi da yake layin Jagindi a ba wani ko gidan shi na layin makara wuta a ba wani yanzu fa yana da dama ya dawo sai ya ce wannan wasulcin da nayi kada ta faɗa daidai a daga shi an tare shi shine wannan shari'a ta baka wannan dama cewa yanzu wani ibtila'i ya faɗa maka wanda kake ganin cewa ba za ka iya zartar da wancan wasulcin ba sakamakon karaya na arziki da aka samu za ka ce kana da dama kake ka fasa wancan wasulcin da kai abu kwara daya shari'ar musulunci ta ce ba ta yadda ba cewa za ka iya tada ba shine mutumin da yake da bawa an gane bawa ko mutumin da yake da bawa sai ya ce mudabbar ake cewa sai ya ce ma bawan nan idan na mutu you are free ai ai sitting to free idan ya mutu ai sitting a bashi yanci yanzu to yanzu dan ka samu karayar arziki ka zo ka ce wai ka fasa wancan aka ce saboda wannan mutumin wannan bawan rai ne ai ko ta ce in ka mutu wannan bawan Allah bai ta addu'a Allah ya saka mutu ba bai ta addu'a Allah ya saka mutu ba ya kyale ka har lokacin ka yayi sai kawai yanzu ka rayar arziki ka same ka kana tada abubuwa ka ce shi ma ka tada aka ce ba za a yi da wani an gane wannan
amin
Allah ya ce mana
amin
shari'ar musulunci ya ce an baka dama makusantanka su wane ne makusantanka haka ce dukkanin wani wanda zumunta ya haɗa ka da shi kaga ai a zumuntan ma hawa-hawa ne ko wanda kuke ɗaki ɗaya zumuntanka da shi ai ya fi wanda kuka haɗa baba kawai ko mama kawai ko to haka zumuntan take tafiya hawa-hawa har zuwa kan abin da ya saurara abu na gaba siffa na yadda ake rubuta wasulcin yadda ake rubuta wasulcin shine bayan an rubuta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka ce hada ma ausa bihi fulan bin fulan wannan shine will ko wasilci da wani dan wani zan yi misali da kai wannan shine wasilci da mahmud muhammad imam ya bari wanda shi wannan mahmud muhammad imam din ya shahadu allah ilaha illallah yana shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai allah wahdahu la sharika la ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa da kudirar sa da iradar sa wa anna muhammadan abduhu wa rasulu yana shaidawa kuma cewa annabi muhammadu bawan allah ne kuma manzon allah ne wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma yana mai shaidawa cewa lalle tashin alkiyama babu makawa dole sai ta zo wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma allah zai tayar da dukkanin mutumin da ya mutu wa ausa man taraka ba'dahu min ahli yana barin wasulci ga iyalansa da zai rasu ya barsu ko ya rasu ya barsu bi taqwallahi haqqa tuqati ya jin tsoron allah hakikanin jin tsoron allah wa an yuslihu zata bainahu su kuma sulhunta su daidaita tsakaninsu kar ya zamanto bayan rasuwansa wayannan ƴan uwa ko yara da ya bari su fara faɗa da junansu wannan yace yana son gidan Abuja wannan yace a yana son na America wannan yace ni ban yadda ba wallahi duka ka sana samu irin wannan damuwa ko Allah ya fiye mana
amin
wa an yuslihu zata bainahu su sulhunta tsakanin junansu wa yuti'u Allah wa rasula fi wa Allah biyayya da manzansa aha in kanu mu'minina in sun kasance mu'mini ne wa awsahum bima wasa bihi ibrahim banihi wa yaqub kuma wannan mai rasuwan wanda yake shi da wane mahmud muhammad imam yana ma yaran nan da matan nan nasa wasulci irin wasulcin da annabi ibrahim yayi wa ɗayansa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku yara na lalle allah subhanahu wataala ya zaba muku addinin musulunci ya zamanto shine addinin ku fala tamutunna kar ku yadda ku rasu kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna fa ce kuna zama kuna cikin musulunci sanan sai ka fada na bada cikin dukiya na naira kaza abawa ne wanda alaka na da shi shine kaza yaran shago na ne da shi muke ta aiki ba dare ba rana ba shi cikin wayanda in na rasu za su gaje ni a dauki naira miliyan 10 a bashi ko ya fara jali shi ma da wannan naira miliyan gidana na wuri kaza a dauka abawa ne shi kuma alaka na da shi shine kaza ba shi cikin magadana haka nan kawai na ga na kyautata masa a cikin dukiya na na bashi gidan kana da yanci ka faɗa a bashi a dauki naira miliyan kaza a baiwa ladidi wace ce ladidin nan sai ka ce wannan ladidin ita ce matata ta farko uwar yara na wanda da ita ne aka yi gobar maya aka nemi wannan dukiyar amma zama ya ki daɗi muka rabu ba ta da gado na to amma ta lamin shawu ya tare aka nemi kuɗi zama ne da ya ki daɗi a ɗauki naira miliyan kaza a bata ko a ɗauki gida kaza a bata kana da wannan damar duka abin da za ka faɗa sai ka faɗa bayan ka kawo wannan dogon jawabin sai ka sa hannu sai a samu wani babba sai a bashi sai ya sa hannu an gana wannan sai a yi photocopy ko a ƙara rubuta wata irin wannan ka ƙara sa hannu shi ma wanda ya ƙara sa hannu sai ya zamanto ɗaya tana nan cikin ɗakinka ɗaya kuma sai a kai ta wurin wani babba a unguwa kamar limamin gari sai a je a kai mai sai a ce wannan wasulci kar a buɗe sai na rasu duk ranar da aka zo da wannan takardar a buɗe ko kuma yara na kafu yadda da ita an canza an gano inda abin yake za a yi sil din da yake cewa za a yi sil harifi sai a aika maliman da shi cewa wannan wasu cina ne kar a bude ta sai bayan rasuwana akwai irin ta daki na kar a bude ita ma sai bayan rasuwana shi ma sai in an zo da bangaro an gano inda yake abu to idan ta wurin liman aka ga an bude to ba za a yarda da wannan ba idan na daki na aka ga an bude to ba za a yarda da wannan ba wani ya je ya bude ya canza wasu cin ya kwaikwayi irin rubutu na ya rubuta sai a ce ba za a yarda da wannan an gano wannan sai a wallahi alama na kudu wacce shikenan sai ka bar wasu shi in ka rasu kana bara addu'o'in su ai ma ba sai ka ga mai aranka ci maka addu'a ba in dai da kwai bane tausayi da mutuntawa ko baba sai ya ce yaran su mai addu'a in ya rasu to amma ne bidda haka sai ka fada ina barin addu'o'in ku da sauran addu'o'in ƴan uwa musulmai bayan rasuwana wanda zai zamanto ina ƙara samun rahama da ni'ima na wurin ubangiji na wannan shine abin da yake da alaka da wannan aya a aya ta gaba ita kuma sai Allah ya ce
faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala allazina yubaddilunahu
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala allazina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim Allah ya ce to wanda ya canza wannan wasulcin ba'da ma sami'ahu bayan ya ji wasulcin daga bakin mai rasuwa yanzu ba ka san ba kowa bane ya iya rubutu wani da baki ne zai fada sai ya ce aje a kira mun wani idan wannan nan ya zo sun gama gaisawa sai ya ce mai to kaga wani yana bi na bashi da Allah inna rasu ay kokari ajiya bashin da yake bi na naira ta gani ina da kudi a kasan gado na cikin katifa na tsara katifan na boye saboda gudun bacin rana kai kake ta samu wannan a dauka a baya ni kuma ina bin wani naira dubu kaza ko naira miliyan kaza ina so in na rasu a bi mini bashi a karko a ba mata gidana na wuri kaza da ni da mata na muka hada kudi muka siya saboda haka ba gadan magada bane gaba daya sai an fara cire mata nata sannan wani amini na ne mun yi zaman mutunci har yanzu Allah bai buda masa ba a cikin kudi na da Allah a dauki miliyan uku a bashi to irin wayannan abubuwan da ka gama faɗa sai ya zaman to wannan mutumin da ka gaya ma cewa in ka mutu ya yayi kaza yayi kaza sai wannan mutumin da aka ce a bashi miliyan uku sai ya ce a bashi naira dubu ɗari uku wancan matan da aka ce gidan nan tare aka siya aka siya aka yi abin nan sai ya canza sai ya ce a tari ba da naira dubu goma su kaga ya cancanza abubuwan da wannan mai rasuwan ya ce a yi sai Allah ya ce duk saman baddala ko ba da matsani a duk wanda ya canza wasulcin nan da mai rasuwa ya faɗa bayan ya ji shi kunne da kunne daga bakin mai rasuwa ya canza ko wasu suka je suka ziga shi cewa kawai yanzu sai ka yi daga goma tana ka kai kai ma ba ka kan jana ka a cikin wasulcin da aka yi ba wancan mutumin da aka ce miliyan uku za a bashi ka bashi miliyan ka bashi miliyan ha ka bashi dubu na kuka ce dubu ɗari uku kai yanzu ka ka dan ja wannan kai ma ka aibura ka zama tana ka wancan da aka ce gidan tare ne ka ce yanzu baban ya ce ya bata da kai da ita ne za ku yi tarayya ka san wasu shaidanu ne ba sai su zo su ziga ka cewa kai ne aka ce an bar mu wasu ci ko to kai ya za a yi kai sai ka zauna a tutar babu kai ne ya gama wasu ci me ya baka ce a yare ce a bani carbi a ba ka carbi ba ka da carbi ne tun da can kaga sai kaga a lokacin da aka ce an ba shi carbi ya yi murna ma har ya karba to amma yanzu sai wasu zo su ziga shi me za ka da carbi sharbin da in kana da naira dubu ɗaya za ka ɗiba bakin kasuwa ka siya sai ce wai ya bar maka gashi ya bar ma wasu naira miliyoyi ake sha a babba su dan Allah kai ma ka canza kawai ka Allah ya ce to faman baddala hu ba'da ma sami'a duk wanda ya canza wasiyyar ko wasincin da mai rasuwa ya rasu ya bar masa bayan ya ji kunnan sa kiliya fa inna ma ismu wa alal ladina yafidu aka ce zunubin yana kan wuyan mutumin nan da yake tantancawa yanzu da an je lahira to ko sai dai a wuri gashin ta ba za a tsaya wani bincike na kaza ba dai ka canza ma mutumin nan wasincin shi ba to akai mutumin nan da wuta inna allaha kalla abinda allah ya kulla ayat inna allaha sanidi allan nan ubangijin nan naka sami'un meji ne yana jin abinda mai rasuwa ya faɗa alimun masani ne akan dukkanin abinda aka kai aka juya aka burkita shi aka lalata zumunci kan wannan wasuncin na gadi ka san wasu ka allah dai ya yafe mana Allah ya ce mana Allah ce to fa inna ma ismuhu 'alal ladina yubdiluna inna Allaha samiu Allah mai ji ne ya ji dukkanin abubuwan da aka faɗa alimun masani ne akan yadda kuka ji kuka tsara cewa a canza wannan a danna wannan ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa a ayan gaba sai ya ce saurara ka dole kun ji kuma
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
الله سبحانه وتعالى يقول فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الله سبحانه وتعالى يقول فمن خاف من موسى جنفا duk wanda ya san cewa wannan mai wasulcin ya sauka bisa karantarwan addinin musulunci wasulcin da yake yin nan to akwai kurakurai ko dai na rashin sanin addinin musulunci ko ko a da ganganne yayi falasaha sai ya ma wannan mai rasuwan wasulci ya masa nasiha cewa haba wani ai wannan ciwo ba mutuwa ba da kake ba dan irin wayannan abubuwan cewa zaka mutu kaza 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 to kuma wannan da kace a bashi wasunci dukiyanka kaza ai ka sani baya cikin wanda shari'a yake amma wasunci dan me zaka ce a bashi ka ga mai nasiha ko dan me zaka ce misali akwai wayanda idan sun zo za su rasu to bai bane ne misali da kaina a cikin yarana ko kowa ma a cikin yaranka za ka ga akwai wani wanda ya fi kyautata maka ko ba san yadda zan sa ba yadda zai fito ma kowa haka kowane mahaifi in ya tsaya ya kalla yaran da ya haifa zai ga a cikinsu akwai wani wanda ya fi kyautata maka to ka ware wannan yaran da ya fi kyautata maka ka ce a bashi gidanka na Abuja ko gidanka na America sannan kuma an zo da bangado a ƙara raba gado da shi shari'a musulunci ce a to wannan mutumin da yake wasulci yanzu sai irin ya faɗa irin wannan akan kai wani yana kyautata mini bai taba saba mun ba to tunda an zo da bangado dange za su samu da sauran yaran da ma ba sa kyautata mun kamar yadda yake kyautata mun bari na fifita shi in na mutu gidana na Abuja da gidana na America a dauka a bashi sai wannan mutumin da ake masa wasulci yanzu ba mun yi magana akan mutum ya canza ba yana da zunubi to yanzu sai wannan mai mutuwan sai yake kawo abin da kuma ya saba wa karantarwan addini yaran nan yana cikin magada sannan kace a ƙara daukan gidanka na America ko gidanka na Dubai ko gidanka na Abuja a bashi kai da ake ma wasulci nan sai kace a ba haka bane baya shi illa shi magaji ne bai kamata a bashi wasulci a yi wasulci a kan gaba kai kai ya gane cewa musulunci ne yace haka ya kiyarda yace dukiyanka gonawa ka ga haka kiyaye masu kudin dukiyanka gonawa ta addi ina ruwanka da kai na da Allah wani amma sai an bambanta ko ga mutum yana cewa sai an bambanta tsakanin yaran amarya da uwar gida amarya ta yi soyayya ba kawai aka ce ustaz sai kai kai kimi wannan mutumin nasiha kai ta nuna masa cewa a'a ba haka ake yi ba sai yaki to yanzu ya rasu mun dibe shi an mai sallah an sa masa likabari an mai sallah ko an yi wanka an sa mai likabari an mai sallah an kai shi makabarta yanzu an zo wurin rabin gadan sai ka canza mana canza of course wannan yana cikin magada kuma an ce a bashi manyan manyan gidaje masu wanda suna wurare duk wanda kaje an ce fa a bashi gida na Abuja sai dai ka san darajar shi ba daidai yake da ka fahimci ba ko daidai ne wanda aka ce a bashi gida yayin wanda yake Dubai ko wanda yake America daidai ne da gidajen da suke nan kafancan to ya ce a dauka babba wancan yaran to yanzu an zo wurin rabin gado da an zo kawai sai a goge wannan maganar nashi sai a ce wannan wasincin da ya bari na cewa a ba Muawiya gida da yake Dubai da gida da yake America shari'a musulunci ba ta yadda ba saboda haka za mu canza shi to sai aka ce faman baddala faman kafa min musin janafan aw isman fa aslaha ka gani fa aslaha sai ya daidaita ya gyara wancan kuskuren da wannan mutumin yayi fala isma alayhi Allah yake wannan mutumin da ya gyara to ba shi da wani zunubi inna allaha gafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma rahimun mai jin kai ne akan wannan kuskuren da wancan mutumin yayi yanzu aka gyara masa an gane wannan Allah subhanahu wataala ya fi mana kuma ina gana abin da zamu iya dauka kenan a cikin karatun mu na yau abin da muka faɗa daidai Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana to bismillah an ce akwai tambayoyi bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullah wani dan uwa ya rubuto tambaya bayan yayi wa malam addu'a yana cewa mutum ne matarsa ta fita bata sanar masa ba ya dawo sai ya nuna bacin ransa akan fita babu tambaya sai matar ta ce idan har zamantakewar mu da kai zai zama ina bata maka dan Allah ka sauke mu kuma suna da yara da yawa to yana tsoron idan yau aka rabu yaran nan karfin su zai zama da matsala yanzu zai iya ci gaba da hakuri ne ba ta suna fita a bisa yadda take so ko ko yaya
a'a za a yi ta nasiha za a yi ta nasiha ba za a rabu ba sai a yi ta nasiha a yi ta wa'azi a yi ta nasiha a yi ta nasiha kuma ya gaya ma Allah cewa Allah ka gani harin da ke ci Allah ka shirya mun da ita abin da zai yi kenan sai ya ta roƙon Allah Allah ya gyara masa wannan shi ne ba za a ce wani malam ya ce kar ya damu da irin wannan maganan shedan ne ya shigo ta yake cewa ya sa ya sake ta shedan ne amma ya rike kayan shi gangan an gane wannan ko kuma ta sani ita in ta fita ba tare da izininsa ba kowane taku daya mala'iku 70,000 suna tsine mata ba za su daina tsine mata ba har sai ta dawo unguwan nan ta shigo gidan tana sa ka ba ta shigo gidan sai a daina tsine mata ya ta shige daukan wannan tsinuwan na mala'iku Allah ya ce mana
wani sauwa ya samu ya matarsa tana da ciki za ta haihu a cikin wannan wata to sai kasance ya tsaya rago to shi da ake ba shi shawarar cewa me zai sa irkin ba zai dinki ta yanka ragon nan ba ya bari idan lokacin dai yayi sai ya hada da suna da niyya to yaya wannan shawara da ake ba shi
a wannan gurguwar shawara ce wannan gurguwar shawara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin haƙin yaro akan mahaifinsa idan an haife shi ya kyautata masa suna ya yanka masa rago ko ya yanka masa rago ya kyautata masa suna yayi masa aski saboda haka tunda yanzu kuma an ce kowane abin haihuwa abin jingina ne abin rataya ne ga abin aƙiƙanta saboda haka yanzu kaga tunda Allah ya kawo abin suna abin da za a iya yanka ragon ya yanka kawai Allahn da ya bashi dama ragon ya zo yanzu shine zai bashi dama rago ya zo kuma lokacin babban sallah insha Allah to wai nan sune tambayoyin da to obisa ma yana da tambaya to faɗa da sauri
an kira mu muna obisa akwai yaran da suke karatu a GSS sun haɗu da yaran makarantar raga da makarantar yaran makaranta da suke karatu a secondary school sun haɗu kansu da farkwatan su da niyyar cewa za su yi rikici yau din nan dan har an kira mu mun je makarantar mun samu yaran mu da addina
a'udzubillahi
da addina da makamai akan za su yi rikici da yaran kadimu har mun kakkamu wasu ma shine muke so a ga ma yara su jamu yaran su kunya kan jiran wannan assalamu alaikum
ofisa yana magana ne akan cewa wasu daga cikin yara sun hada kansu cewa za su yi rikima da yaran waɗanda ba musulmai ba yau a wata makaranta GSS kace ko a wata makaranta GSS so iyaye lalle a ƙara sa ido akan halaye ko dabi'u da yara suke nunawa babu inda shari'a yace dan addinin ka da wani ba ɗaya ba ka je kai rigima da shi babu saboda haka iyaye a ƙara sa ido kuma kaga an ce yaran nan wasun su ma har da makami a jikin su har da makami saboda haka iyaye a ƙara sa ido da Allah Allah ya tsare mana Allah ya shirya mana dan musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi kuma jami'an tsaro su ƙara sa ido gaskiya lalle lalle jami'an tsaro su ƙara sa ido akai duk kuma wanda aka kama shi da wannan da hannu a cikin irin wannan to jami'an tsaro su hukunta shi lalle lalle jami'an tsaro su ƙara sa ido akan irin waɗannan yaran masu yawo da makami suna cewa za su je su yi fada da yaran waɗanda ba musulmai ba dan kawai addinin su ba ɗaya ba babu inda addini ya yi da wannan an gane wannan Allah ya ce mana
sallallahu alaihi wasallam